أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا لهدي قوم قوتاً شدا هجرة تمن زان الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة شكرا تدبوتي دتريه قدودة 30 ترى وان دي 20 بيار قوتاً بيو ميلادية حيور النبي عيسى أم مريم عليه السلام شكرا تدبو بيو دا قوم شاتكوس ساتين دا يقباتا منطيا آية تا أكو أتكين سورة المائدة bayanai sun kawo mu kan ka'idodi na ilmi masu muhimmanci saboda dalibi ya zamanto akan basira, saboda muna lokaci wanda akwai matsaloli a cikin sa. Kafirai suna kokarin sa mu shakka a cikin addinin mu, daliban ilmi suna son kullun su jaraba malami don saboda su ga kasawar sa. In baka san dokoki ba, ba za ka fahimci shari'a da kyau ba. To mun dauko bayanai, mun yi bayanin kashi cikin kashi hudu, mun bayanin kashi uku kashi daya muna saura. A yau insha Allah daga nan zamu dora, kuma insha Allah mun san zamu samu kai karshen waɗannan ka'idodin. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar. Allah ya kashe mu akan haka. Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makoman mu gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala alaran mu yace hurrimat alaikumul maitatu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يتي حرمت عليكم الميتة أن هل تامك تموشي كوكما مسي ko ba haka ba. Muka ce a qira'a ta Abi Ja'far ya karanta hurrimat alaikumul mayyitatu. To in anka ce almayyitu da almaitu da larabci akwai bambanci, domin almaitu shine abinda ya mutu, almayyitu abinda zai mutu bai mutu ba. Dan Allah ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. To kaga abinda bai mutu ba, ai ba a haramta shi ba, ko ba haka ba? Kaga wannan yana bukatar sai ka san ilmul qira'at, domin ka san ga wani ya karanta sabani abinda ka gani rubuci. Na biyu, yana bukatar sai ka san tawjihul qira'at, ya ake yi in suka zo kai baka fahimce su ba, ka gane da za a hada. Sai mu ce nan wanda yake bada labari a riwaya ta Abi Ja'far ko qira'a ta Abi Ja'far, ko ba haka ba? da yace almayyitatu Allah ya san dabbar da za ta mutu ba a yanka ba kenan yana da cikakken sani akan wadda ba za a yanka ta ba to can ya ce mata almayyitatu saboda mi saboda ya san za ta mutu ba a yanka ba to lokacin da san mutu ta bayyana gare mu ta zan almayyitatu dan ka fahimci wannan da kyau muka ce nan da yazo almaitatu jinsi ne na duk abin da ya mutu wanda ba a yanka ba haramun ne to kaga wannan zai nuna muna cewa ba za a yi amfani da shi ba amma mun kawo hadisan da suke nuna cewa a akwai abubuwan da ana iya amfanuwa da su na farko muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dabba in ta mutu ko ba haka ba ana iya amfani da fatar ta kamar yadda zo a cikin hadisi na Ibn Abbas idza dubiga al-ihab faqad tahur sannan kuma muka nuna cewa dabbar da aka yanka in tana da ciki za a iya cin dan da ke cikin cikinta domin hadisi na Abu Huraira da Jabir da sauran wato sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Imam at-Tirmidhi da Imam ad-Darqutni suka ruwaito zakatul janin zakatu ummihi to kaga in an yanka mahaifiya kenan dan nata shi ma wato an yanka shi malamai sun yi sabani in yazo da rai za a yanka ma'ana kenan in an fasa cikin ta an iske yana da rai za a yanka ko ba haka ba sannan kuma za mu ƙara fitar da wani abu wanda matacce ne domin har yanzu akwai hadisi na wato Ibn Umar radiyallahu an wanda Ibn Majah da Imam ad-Darqutni su ruwaito shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhillat lana maitatani an halitta mun matattu guda biyu sune da kifi da mi kuma da fara kaga wadannan almaitatu qur'ani ya kaso am amma zaka yi takhsisin su to sannan kuma da an kace an haramta almaitatu har yanzu akwai hadisi na Abu Huraira da Jabir da Ibn al-Firasi suke cewa shi Ibn al-Firasi dai ne daga cikin masu yin farauta yace wata rana na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba idan naje ina dauke da ruwa cikin qirba shine wato kamar wani dan abin daukar ruwa wani dan shantali haka wanda zan tafi da shi saboda in ina da bukatar ruwa insha to sai kuma ruwan nan nau'in nace in yi alwala da su bazan samu ruwan da zan sha ba to kaga ai wannan matsala ce ko ba haka ba riwaya ta Abu Huraira kuma take cewa wani mutum ne yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna hawa kan kogi ko kuma mu ce teku ko gulbi to wato ruwan teku su ne waɗanda adda gishiri to kenan mu ce teku to sai ya zamanto in muka yi amfani da ruwan da muke dauke da su cikin jirgi muka yi alwala ba mu samu ruwan da zamu sha shin zamu iya yin alwala to kaga an yi tambayoyi guda biyu sai kowane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa daban-daban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa at-tahuru ma'uhu kenan huwa adh-dhamiru yarji ila al-bahr al-mahdhuf an gane ni ruwansa suna da tsarki shi teku alhillu maitatuhu abinda ke rayuwa a cikinsa in ya mutu za a iya ci kaga ba kifi ɗaya ba mun fahimci wannan to kaga wannan sai kai taksisi kaga aya guda ce amma akwai hadisi da dama da za su su fitar maka waɗansu abubuwa yasa muke cewa haka tafsirin a zo da shi ba zai taɓa yiwuwa ba wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal da Ibn Majah da Imam An-Nasa'i da Imam Ad-Darimi da kuma sauran malaman hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ce waddamu an haramta jini muka ce aya ta suratul an'am ta nuna ko ne irin jini ake nufi qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan shine jini wanda in an yanka yake gudu dan haka wannan jinin haramun ne shi ma za a yi takhsisin shi da hadisi na Ibn Umar wanda ya gabata ko ba haka ba dan yace uhillat lana ko lakum aw wata riwaya maitatani waddamani sannan addamani alkabid wattihan sefa an gane ko makaikaiciya kamar da wadansu suke fada da anta ko hanta wadanga asalin su jini ne wanda yake daskararre amma an halatta ma dan adam ya ci su to kaga wannan an ce addamu ya shafi jinsin addam amma sai ka hidda almasfu sai ka hidda alkabid wattihan tafsirin alqurani kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa lahmul khinzir kuma an haramta cin naman alade to an ce nan nama to me hukuncin cin abinda ba nama ba kaga nan sai ka shiga cikin matsala to sai ka gane wani usulubi duk abinda yake da alaka da alade najasa ne ita ko da dasa haramun ne ai amfani da ita ko ba haka ba to nan sai ka kalli wata ka'ida da malaman balaga suke amfani da ita utliqal juz'u wa urida bihi al kullu bari in fadi da Hausa an fadi sashi amma ana nufin duka wani lokaci haka larabci yake tafiya haka alqur'ani kuma yake tafiya in baka gane ba ka san akwai dan qur'ani shi kullun tsaurin kai gare shi sai ta mu ba mu rada ka'ida ba ko ba haka ba sai mu ce to qur'ani ya tabbatar da ita a alqur'anan ce Allah yace kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda ke doron kasa zai kare zai mutu ko ba haka ba wa yabqa abinda zai saura wajhu rabbika sai ce ubangijinka tunda ba huskar ubangiji zai ta saura ba kaga Allah subhanahu wataala yake nufi gaba dai kullu shay'in halikun illa wajha komi zai kare zai mutu illa wajahu huska Allah kawai kaga dole zaka ce ubangiji zafin ubangiji to kaga nan utliqal juz'u wa urida bihi al kullu ko kaki ko kaso akwai wannan kaida kidan da anka ce lahmul khinzir an fadi nama amma aladan ake rufi gaba daya Allah ya mu ne jagoranci to dan haka dai kun ga ƴan uwa ashe tafsiri da nassoshi wani lokaci in nassi guda ne ke gabanka ba zaka iya fahimtar sa ba sai ka hado ka hada da wannan sannan suka samu fahimta ta musulunci to da mun ka dauko waɗannan ka'idodin muna bayyanan su mun kawo irin ka'idodin da malamai suka yi bayani kan yana da kyau malami ya san su lokacin da zai hada nasoshi mun yi bayani kan waɗansu suna iya komawa zuwa ga matani waɗansu suna iya goma zuwa ga sanadi waɗansu suna iya koma zuwa ga ma'ana to sai malamai suka ce ka'ida ta hudu ta tarjihi za ta koma ne zuwa ga arrawi shi wanda ya riwaya to sai malamai suka ce ga misali idan aka wai riwaya bi sun ci karo da juna za a kalli wani na al-awsaqu wanda an fi sani shi cikin ilimin hadisi al-afqahu yahi fiqihu al-abtu yafi kiyayewa domin dan adam yana iya yin kuskure to tunda an samu kuskure za a kalli wanne ne yafi kusa misali suka ce akwai hadisi nawail bin hujr inda an-nisa'i wa dan imamun nisa'i shi yarwaito shi yake cewa shi wannan hadisin nawail dan hujr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فلما فرغ منها لوكتين دي قاري كراتون فاتحة قال آمين سيمون ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي آمين يرفع بها صوته ينا أوك كد صوت انسا سيقا وسري وايا كما حديثي لنوائل بن حجر عند الطبراني لإمام الحاكم سكر ويتوشي سيكي توا فسمعته حين قال ولا الضالين لوكتين دي نجمون ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ولا الضالين قال آمين ياتي آمين ياتي يخفض بها صوته ياي كسا كسا دا صوتين سا تيكي جاسي تو كاجي أنتي وانا حديث ياوزو ياتي كذا وانا ياتي كذا سيما لما يسوكا تي رواية تفرقو ودا تتي منظان الله صلى الله عليه وسلم ياتوكا كدا صوتين سا رواية تي سفيان الثوري رواية تبيوكما رواية تي شعبة ابن الحجاج تو سفيان الثوري شيني مفي فكهو مفي بيتي أتكين إلي من حديثي زا أغبات دا رواية سا شيكي خلاص magana ta kare kakka zo ka ce muna kaza da kaza da kaza da abin da ya kama da haka sannan kuma akwai sabani tsakanin jamhur da malikiya su malikiya suna ganin liman bai cewa amin da an ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ma musu ce amin akwai hadisi na abu huraira wanda imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amana al-imam fa aminu Imam Malik ya fassara wannan hadisi idan liman ya kai inda za a ce amin ku ce amin. Jamhur suka ce a'a idza ammana al-imam idan liman ya ce amin ku ce amin. To kaga wagga riwaya wadda ta zo ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin yarfa'u biha sautahu kaga ta nuna cewa shi da kanshi yana cewa amin. Sai mu rinja yadda mazhaba ta jamhur akan mazhaba ta Imam Malik. Ina fatan kun fahimce ni dan haka kana da izini da zaka cewa amin. Sabanin wajen ƴan Shi'a su da kace amin da liman da ba mu duk kun kafirta gaba daya sun kace man qala amin fi salah fa huwa kafir kaga mu duk mun kafirta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta misali kuma nabiyu akwai hadisi na abi sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rakki jana wato gawa fala yaq'ud hatta tuda kada ya duka ko ya zauna sai an aje ta a ƙasa sai aka samu kuma hadisi na Suhail wanda Imam Muslim ya ruwaito shi wanda yace fala yaqud hatta tuda fi al-lahd kada ya zauna sai an sa ta cikin kushewa cikin kabari to kaga anan wata riwaya ta nuna da an aje ta ƙasa mutuna da izinin ya duka wannan kuma ta nuna sai an kai ta a cikin kabari to sai mu rinja yadda riwaya ta farko da take sai an aje ta a ƙasa domin riwaya ce ta Sufyanu Thauri riwaya ta biyu riwaya ce ta Abi Muawiya shi ko Sufyanu Thauri shine mafi sani da hadisi daga Abu Muawiya kuma wannan shine abin da ya dace mun fahimci wannan da kyau sai malamai suka ce akwai ka'ida ta biyu a wajen rawi idan aka zo aka iske an yi riwaya waɗannan ruwa dukkan su sun yi fice a ilimin hadisi waɗansu akwai sabani akan su to dole akai a dauki waɗanda su ne an kai istifaki akan adalar su misali hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda Abu Dawud ya ruwaito take cewa wallahi ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala suhayl ibn bayda illa fil masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai salla akan suhayl ibn bayda ba lokacin da ya mutu face a cikin masallaci kaga wannan riwaya ta nuna ana magawa salla a ina a cikin masallaci sai muka samu hadisi kuma riwaya ta Abi Huraira Abu Dawud ya rawaito ta da Imam Ahmad da sauran malaman hadisi yake cewa shi Abu Huraira man salla ala janazatin fil masjid fala shay ala duk wanda yayi salla yayi magawa salla a cikin masallaci to bai da lada anan ko mu ce tan farko an hana wannan riwaya ta biyu ta nuna manzon Allah yayi ana yi ko mu ce a'a waccan riwaya ta farko dukkan ruwa cikinta an yi ittifaki an kan adalar su wannan riwaya ta biyu akwai sabani domin riwaya ta biyu akwai Salih Maula Tawama an yi ikhtilafi akan kasancewar sa thiqa wanda Imam al-Baihaqi ya kawo wannan to kaga sai ayi amfani da wannan riwaya muna da tabbacin ana iya magawa sallah a cikin masallaci in ka sai haramin Makka yanzu da kun kare sallah sai a ce a dakanta za a yi mami za a yi magawaye sallah ko ba haka nan bane to Allah ya gane da mu sannan suka ce malamai ana gabatar da sahibul waqi'a in aka samu sabani akan sahabbai to za a kalli wani na abin ya faru da shi domin wanda abin ya faru da shi bai mantawa ko shi da mantawa sai suka ce to haka za a yi akwai hadisi na Maimuna wanda Imam Muslim ya ruwaito shi an gane ni daga Yazid ibn al-Asam yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Maimuna wa huwa halal an gane ni ma'ana ya aure ta ba a lokacin da ya harma haji ba ya cikin harma haji amma ga riwaya ta Ibn Abbas wadda muttafaqun alaihi ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito sa yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa muhrim yana cikin aikin haji to ga riwaya ta Usman kuma wadda take cewa la yunkahu al-muhrim wala yankih wala yakhtub la yunkah ba za a bashi aure ba wala yankih ba zai aura ba ko ba haka nan bane sannan kuma wala yakhtub kuma bai da izini ya nemi aure kaga wannan hadisin na Ibn Abbas da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a lokacin da yake cikin aikin haji yayi harama waɗannan kuma suka ce a ba cikin harama ba sai malamai suka ce na farko an yi aljam'u da yake cewa wa huwa muhrim ai yana cikin watanni na harama ma'ana wato waɗanda aka haramta a yaki minha arba'atun hurum ko kuma ita Maimuna ita ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba shi ko Ibn Abbas labari yake basuwa to da matar da aka daura ma aure da wani wanda shi labari ne yake basuwa wanne ne yafi cancanta ya san lokacin da aka daura aure wanda anka daura ma aure kenan za a gabatar da riwaya ta Maimuna akan riwaya ta Ibn Abbas wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sannan kuma malamai suka ƙara bada misali a lokacin da aka samu sabani akan sahibul waqi'a akwai hadisi na Aisha wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi take cewa ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace na shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu junuban min jima'in ghayra ihtilam thumma yusumu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayuwar safiya yana da janaba wato lokacin da ya sadu da iyalinsa sannan kuma ya tashi da azumi to kuma ga riwaya ta Abu Huraira wajen Imam an-Nisa'i da Ahmad wanda yake cewa man asbaha junuban fala sawma lah fala yasum duk wanda ya waye gari yana da janaba ba zai yi azumi ba to sai malamai suka ce ko dai ya zamanto can farko yadda aka hana musu in sun yi bacci an gane ni su zo zuwa ga iyali su ko su dole ba za su ci abinci ba ko ba haka ba sai ya zamanto wannan riwaya ta Abu Huraira tan farkon musulunci ne ko kuma ya kasance a'a za mu gabatar da sahibul waqi'a domin ita Aisha ita ce take rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida guda wannan al'amarin yafi shafuwarta fiye da Abu Huraira ina fatan kun fahimce ni to dan haka dai kuma alqur'ani malaman usulul fiqh suka ce ya tabbatar da wannan domin alqur'ani ya nuna cewa mutum zai iya saduwa da iyalinsa ƙarshen juzu'i na dare ko ba haka nan bane uhilla lakum laylatus siyami arrafasu ila nisaikum, dare na azumi an halatta muku. To kaga hatta da minti ɗaya na ƙarshe na dare kenan halatta ne gare ka. To misali mutun ya sadu da matarsa lokaci yana ƙariya saura minti ɗaya alfijiri yake, to akwai damar yin wanka? Babu. To tunda an halatta maka kenan alqur'ani ya yarda cewa ku mutun zai iya tashi da junaba ya tashi da azumi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sannan malamai suka ce a ka'ida ta hudu za a gabatar da wanda ya zo da hadisi da lafazinsa fiye da wanda ya zo da ma'ana hadisi, domin wani zai saurari hadisi ya kawo shi irin yadda ya saurari shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani kuma zai kawo shi da ma'ana domin ya halatta ai riwaya hadisi da ma'ana. Waɗansu daga cikin hadisai malamai sun yi wato takhsisin waɗansu hadisan da su ibada ne, kamar hadisin kiran sallah bai yiwa a riwayato shi da ma'ana, domin kiran sallah ibada ne, amma in dai hukunci ne ana ai riwayato shi da ma'ana. Malamai suka ce misali shi hadisi na Anas wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi, yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yataza'far ar-rajul, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya shafa ma jikinsa ko kayansa za'faran, wani ice ne ake kira za'faran, ina fata an fahimce ni. To kuma ga riwaya wata ta Anas wadda Imam Tirmidhi da Ibn Hibban, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yataza'far, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a shafa za'faran, kaga nan bai ce ar-rajul ba, kenan mata ma sun shigo. Sai malamai suka ce riwaya ta farko an yota ne da lafazinta, riwaya ta biyu an yota ne da ma'ana, domin riwaya ce ta Shu'ba, kenan za a gabatar da riwaya waccan ta farko wadda lafazin haka aka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali na biyu hadisi na Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza tanakhama ahadukum, idan ɗaya daga cikinsu zai yi tofi misali zai kako majina, to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya yi dama, amma wal yabsuq an yasarihi ya yi a hagu. Yanzu ko da muna sa tafiya yana ganin ko a hagun nan zai yi wahala ko ba haka ba. To amma kuma sai aka samu wata riwaya ta Abu Huraira wanda Abi Hatim ya ruwaito ta Ar-Razi, yake cewa fala yabzuqanna an yaminihi, kai ya yi tofi yabzuqanna bizai ga damar shi, wala an yasarihi ko hagu. Sai malamai suka ce waccan riwaya an yota ne bil lafzi, da lafazinta, wannan riwaya an yota da ma'ana, to wace zamarin jayir? Wadda aka yo da lafazinta, domin ita ce ba a canza komai daga cikinta ba. Ka'ida ta biyar kafin ta ƙarshe, malamai suka ce ana gabatar da riwayar da rawi ya yo a kan ra'ayinsa. Wani lokaci za mu ga rawi ya yo riwaya kuma ya saba mata. To saba wannan da ya yi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hujja, ra'ayinsa tana yiwa ya canza ra'ayi ko ya manta da abin da ya ruwaito tunda dan adam ne. Sai malamai suka bada misali hadisi na Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim su ruwaito shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, idan kare ya zo yayi lallage ko ya sa bakin sa ko harshen sa a cikin ƙwaryar ɗaya daga cikin ku ko kwano, tunda ina tan ƙwarya ne, to in tire ne fa, kaga duk dai hukuncin guda ne tunda wancan lokacin suna amfani da ƙwarya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yaghsiluhu sab'a mirar, ya wanke shi su bakwai. To ga riwaya ta Abu Huraira wanda an tambaye shi wata rana, sai ce sun maghsilhu thalatha marratin, ka wanke su uku. To ya zamu yi? Imam ad-Darqutni da Imam al-Baihaqi da Imam an-Nisa'i sun kawo shi, babu matsala. Wancan hadisi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kun ga ko fatawa ce ya basuwa ta saba ma hadisi, sai mu yi aiki da hadisi. Ina fatan kuna fahimta ta, ga dan kalakatu yake waye muna ta baya. Misali kuma akwai hadisi na Aisha wajen Abu Dawuda, wata rana Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin hannuna ra'afi yadayya fatakhatin min waraqin, wasu mundaye shine fatakhat, mundaye na azurfa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce atu'addina zakatahunna, kina bada zakkar waɗannan ababen? Qultu, Aisha tace la, a'a au ma sha Allah, ko abinda Allah ya so ina ce, kenan dai ma'ana ban nace mishi bana fitar da zakkarsu. Yace huwa hasbuki minan nar, sun ishe ki daga wuta, in ba a bada zakka ayan nan yawma yuhma alaiha fi nahi jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. To kuma sai ga wani hadisi wanda Imam Malik ya kawo shi a cikin Muwatta da Imam Shafi'i, an gane ni da Imam al-Baihaqi, cewa Aisha kanat tali banati akhiha, kanat tali banati akhiha, wato tana kula da ƴaƴan dan uwanta yatama waɗanda suke marayi ne fi hajriha a cikin ɗakinta. To sai kuma ita Aisha ta kasance ba ta ba da zakkar waɗannan, fala tukhrij min huliyihinna zaka, su waɗannan yara lahunnal haliyu, suna da kayan ƙawa na munduwa ko zinariya ko azurfa, فلا تخرج من حليهن الزكاة كما با تفتد زكاسو تو كاغا تن تارويتو من زالة سلام ياتي أفتر ودن غبت فتر با ودن سبالة ميسو كتي سبو ودن نيارا مرايني كذن kaman mazhaba wadanda suke ganin maraya in an bar masa dukiya ba a fitar mata da zakka ko ba haka ba wadansu malamai suka ce a'a mu dai aje ra'ayinta mu yi aiki da abin da ya faru tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yafi dakkar na tashin alkiyama a tambaye ki dan haka zinariya ta kawa in tana gida ana amfani da ita in ta kai zakka wallahi ka ce ma matarka ta fitar kafin ta zo gaban Allah in ta kiya ita sassani malamai suka ce almusbit muqaddamun ala an-nafi wanda ya tabbatar da cewa abu ya faru za a gabatar da shi akan wanda yace bai faru ba don shi wanga ya gani misalin shi hadisi na Bilal Imam al-Bukhari ya ruwaito Bilal yace salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil Ka'ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla a cikin tsakiyar Ka'ba nafila kenan kaga wannan nuna cewa ana salla Ka'ba a cikin nafila da akwai sabani tsakankanin malamai tunda an ce wa haythu ma kuntum fawallu hukum shatrahu to ainan ba fi dakhilihi bane amma tunda yayi a aikati ya nuna ana yi ko ba haka ba to nafila kuma waɗansu malamai suka ce ba a yin farilla amma babu bambanci tsakanin farilla da nafila sai ga riwaya ta Fadl dan Abbas wanda Imam Ahmad ya ruwaito ta kuma Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala ya inkadda wannan riwaya shi Fadl yake cewa lam yusalli fil Ka'ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba salla a cikin Ka'ba ba to anan Bilal ya gani shi ko Fadl ya ce ba a taba yi ba wane ne ya fi cancanta wanda ya gani al-musbit muqaddamun ala an-nafi in kaga hadisi sun ci karo da juna misali kuma akwai hadisi na Hudzaifa wanda Imam al-Bukhari da Imam al-Muslim suka ruwaito shi Hudzaifa yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subaqata qaumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo inda wata shara ta wadansu mutane fa bala qa'iman sayyi fitari a tsaye amma ga hadisi na Aisha wanda Imam Tirmidhi da Imam Nisa'i da Imam Ibn Majah da Ahmad suka ruwaito tana cewa man haddathakum أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا تناتوا دوون دي يتي مكو منزا الله صلى الله عليه وسلم يلا ينفطاري اتسيه كو يا تبا ينفطاري اتسيه تو ككو كسكتاشي ما كان يبول الا قائدا بي ينفطاري سي ا صغني زامو كي توند قائدا ا زوني بييوا تو انن شي وانغا سباطه قوم يتي كاغا انس yana fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko wani lokaci ba tare da shi take ba to kaga ashe shi ya gani ita ko bata gani ba kaga nan wato za a gabatar da wanda ya ga abu da wanda yace ba bai ga abin nan ba tunda mi tunda wanga ya gani ne ya fada to kuma wadan suna ce ai wannan rashin ladabi ne a kana yiwa wurin in ya duka zai bata shi amma in yayi a tsaye ba zai bata shi kuma wannan ya nuna shari'a tana da fadi kana iya kai tsaye kana iya kai a duke amma muna akwai masu malaman daga cewa duk mai tsaye ya tsaye kafiri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya gane da mu misali kuma akwai hadisi na Abdullah ibn Zubayr wajen Imam Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla wa ashara bi isba'ihi sai yayi nuni da hannunsa an gane ni to kaga wannan ya nuna cewa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da yake inda zai ce ashhadu an la ilaha illallah sai nuna hannunsa sama haka an gane ni amma ga riwaya ta Wa'il ibn Hujr al-Hadrami yake cewa rafa'a isba'ahu sai ya dauka kadda hannunsa fara'aituhu yuharrikuha sai daga yana mata haka yana motsa ta yana motsa ta yad'u biha yana roko da ita Imam Nisa'i da Imam Ahmad to kaga wannan riwaya wacce ta nuna sai ya kai wajen ashhadu an la ilaha illallah ke dagawa ko ba haka ba wannan riwaya ta kuma ta nuna tun da farko yana yi to sai waɗansu malamai na aka samu sabari waɗansu suka ce riwayoyi guda goma sun nuna cewa bai motsarwa ko riwaya goma sha ɗaya riwaya ɗaya ta nuna yana motsa sai suka ce to murin jayar da waɗancan guda goma waɗansu malamai irin Nasiruddin al-Albani ya sha matsala kan wannan wato yace a al-musbit muqaddamun ala an-nafi wannan ya nuna ya gani wannan ya nuna kuma bai gani ba kenan kaga sai ayi aiki da wanda ya gabatar ko mu ce ana yin biyu duka ko ba haka ba tunda wanga ya ga ya motsar wanga ya ga bai motsar ba to wannan dai a takaice za a yi amfani ne da wanda ya gani tunda ya ce ana motsa kana iya motsawa wanda kuma yace bai ganin ba in kana so kana iya dauka wannan riwaya saboda ita ce riwaya ta jamhur waɗanda suka fi yawa sannan malamai suke cewa in aka zo aka samu riwayoyi sun ci karo da juna to wani lokaci za a kalla in ana iya hada su misali akwai hadisin Ibnu Umar a cikin sahihul bukhari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai salla an gane ni kabbara idza fataha as-sala rafa'a yadayhi hadwa minkibaihi zai daukakar da hannayen shi zuwa ga mankibai zuwa ga abin nan kafadun shi wa idza kabbara للركوعي إن يكبر زيت وجر كوي يشي الله أكبر وإذا رفع رأسه من الركوعي كما إن يتوكك أما سأك سامو رواية ابن مسعود أنقاني لوجه إمام الترمذي يكي غيا ما وتنصم تنشي ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شنباكو أصن إن نونا مكو إن يد من زان الله صلى الله عليه وسلم يكي صلى فصلى سيي صلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة bai daukar nan su ba sai farko kawai yace wajen Allahu Akbar wannan riwaya ta waje Imam Tirmidhi to kaga wadansu sai suka ce ana daukarwa su uku wasu suka ce a'a kabbara farko kawai kuma akwai hadisi na Ash'as ibn Sawwar wanda Abdul Jabbar ibn Wa'il daga babansa an gane ni riwaya ce ta Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba da labari kana yarfa'u yadayhi kullama kabbara ya kasance yana daukakar da hannayen shi duk lokacin da ya kabbara to mu ne yanzu a sallah wani zaka ga kabbara farko da yake dagawa wani uku wani kuma dukkan ko ina to anan sai wadansu malamai suka rinjaye da riwaya ta Ibn Umar suka ce waccan wanda tace uku din ake yi tunda tana cikin Sahihul Bukhari wadansu kuma suka dauki riwaya ta Ibn Mas'ud suka yi amfani da ita suka bar waccan riwaya wadansu suka dauki wagga riwaya ta Imam Ahmad kowane lokaci za su yi wadansu suka ce a'a al aqwal tujma tunda an ce yayi sallah wani lokaci yayi uku wani lokaci yayi daya wani lokaci yayi hudu to su al-af'al la tansakhu ba'daha ba'da aiki bai shafi aiki fada ce take shafi fada ma'ana eh aka riwayato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to ba a cewa a dauki guda a bar guda a'a dukkan su sai a dauke su saboda yayi wannan lokaci mun fahimci wannan kamar sallah ce ta yaki an riwayato daban kala kenan kowace zamu dauka bamu cewa ta farko ta biyu ta shafe ta farko ta uku ta shafe ta biyu ko ba haka ba a'a dukkan su ya halatta a yi su to wannan shine aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kawo waɗannan ka'idodin saboda suna daga cikin matsalolin da muke fama da su wani bai yi zurfi cikin sanin irin yadda ake tarjihi ba bai san yadda ake jam'u ba bai san wannan ya shafe wannan ba zai zo ya azarkici turawa suna yada irin waɗannan aqidu sannan waɗannan masu cewa su rike alqur'ani suna yada irin wannan don su sa shakku a cikin zukatan waɗanda basu san yadda shari'a take gudana ba irin waɗannan matsalolin dole ka koma zuwa ga malamai haka Allah ya umurce ka fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الله يغفر لهم dan haka malamai sun yi litattafai akan haka ina kira ga daliban ilmi ka koma alqur'ani an yi litattafan da zasu nuna maka haka ko alqur'anin ana ka irin wadannan shakka amma sai ka fahimci yadda ake hada su a ce maka nan alqur'ani ya ce kaza nan ya ce kaza ko ba haka ba yace fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna ba za su tambayi juna ba ko ba haka nan bane sai gashi kuma wani lokaci suna tambayar juna yatakhafatuna bainahum ko ba haka nan bane qala watu suna tambayar juna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna bareke ji shi ma karara ya zaka yi ka gani to dan haka kada wani mutum ya zo ya dauke kai ce maka a an ce kaza ko cikin alqur'ani in baka fahimta ba kana iya fadawa ciki an gane ni yatasaaluna wato lokacin da an ka ba su dama su yi magana wala yatasaaluna lokacin da ba a ba su izini ba shikenan hadha yawmu la yantiquna ba an ce ba su magana ba kuma an ce suna yin magana a'a lokacin da ba su yi magana lokacin da ba a ba su izini ba lokacin da an ka ba su izini za su yi magana to dai ka fahimci wannan in ba haka ba sai ka fada cikin rikici to ba wai alqur'anin ba wai hadisan bane da suke dauke da wannan hatta cikin alqur'anin ana iyawa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya rubuta littafi akan wannan sun kai ayoyi 600 da yima wannan aiki ya sanya mu littafin suna daf'u ihamil ittirab an ayil kitab Abdul Awato Abi Bakar Abdul Qadir Razi ya rubuta littafi As'ilatun wa Ajwiba tambaya 1225 irin waɗannan matsaloli a cikin Al-Qur'ani ina fata an fahimce ni Ibn Qutayba yayi littafi Mushkilul Qur'an ayoyin da suke da kitarwa a cikin Al-Qur'ani dama Allah ya faɗa akwai wato minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat sannan kuma akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas wannan shi ma littafi ne wanda wani malami ya rubuta yana da kyau mutum ya samu ya san shi sannan in hadisai ne akwai Imam Tahawi yayi littafi sunansa Mushkilul Athar sannan kuma ka koma cikin littafan wato Mustalahul Hadith ko Ta'wilu Mukhtalaful Hadith ko littafan Usulul Fiqh da malamai suka rubuta ko Qawaidut Tarjih na Khalid bin Mahmud Al-Juhani littafai ne za su zo su baka nassi irin yadda ake hadawa a gaya maka akwai nassi wato min haythu thubut wa min haythu dilala akwai nassin da ya tabbata amma ma'anarsa bata fito ga fili ba akwai nassin da qat'iyyu thubut ne qat'iyyu dilala kamar alqur'ani wata aya babu shakkun tabbata ta kuma babu shakkun ma'anarta aya ta tabbata amma ma'anarta bata fito ba alqur'u wa sunce alhaidu at-tahuru kaga qat'iyyu thubut ne zanniyu dilala to sannan shi hadisi yana iya zamantowa qat'iyyu thubut qat'iyyu dilala yana iya zamantowa zanniyu thubut qat'iyyu dilala malamai sun yi bayani kan wannan muna fada ne saboda daliban ilmi don mun shigo cikin duniya mai wuya al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ce hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi an gane ko da abinda uhilla an ka kira sunan wani ba sunan Allah ba lokacin da za a yanka ko kuma aka kira sunan Allah aka hada da wani malamai suka ce nan al-ihlal shine wato raf'us sauti mutun ya daukakar da sautin sa shi yasa an ka sanya ma wata suna al-hilal domin laraba sun kasance in za su ganin wata ranar farko suna daga muryar su ko ba haka ba wadansu ba da suka ce a duk lokacin da mutane ba su san amma ne suka ga wata ba da sun ganshi sai a daga murya ana kelefa kuma daga nan aka samo istahalla sabiyu jariri ya koka ya daga muryar sa ko ba haka ba wa ma uhilla li ghayri llahi bih ko duk abinda an ka daukakar da sunan wani aka kira sunan wani tare da na Allah ko aka kira sunan wani wanda ba Allah ba laraba sun kasance suna yanka sai mutun ya daga ce ya yanke bismillah ta ko bismil uzza wannan shi ma haramun ne malama har da alqur'ani suka ce ta da aka ce wa ma uhilla li ghayri llahi bihi cikin alqur'ani akwai wa ma uhilla bihi li ghayri llah suka ce guda ne aka ce wa ma uhilla bihi li ghayri llah duk sauran nan wa ma uhilla li ghayri llahi bih cikin suratul baqara nan kadai an ka ce wa ma uhilla bihi li ghayri llah sai ka riki nan cikin suratul maida wa ma uhilla li ghayri llah bi cikin suratul an'am wa ma uhilla li ghayri llah bi cikin suratul nahl wa ma uhilla li ghayri llah bi amma cikin baqara wa ma uhilla bihi li ghayri llah ash-shaykh doktor bajikini dai daga cikin manyan malaman tafsiri na libya yake cewa to a balagance ni yasa can cikin suratul baqara an ka ce wa ma uhilla bihi li ghayri llah dan ko an ka ce wa ma uhilla li ghayri llah bi akwai dalili yace to a cikin balaga shi bihi ba'un din nan tana da alaka da fi'ilin domin a halla bihi ake cewa yace to abin da yazo akan asali ba dole bane sai an tambayi dalilin da yasa yazo abu na biyu san suratul baqara ana zancan hukumci ne am ba wai ana magana ne kan masu imani kawai ba don an ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan sannan aka zo ga ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum to shi yasa aka ce wa ma uhilla bihi li ghayri llah don ana son a gabatar da hukuncin ko ba haka ba a nuna wal muhall duk abinda za a kira sunonin da ba Allah ba amma a cikin wato suratul maida da cikin suratul nahl da cikin suratul an'am sai an ka ce wa ma uhilla li ghayri llah bih nan ana son a tabbatar da aqida ne don can makka mutanen ba hukumce ku ce kallo ba aqidar su ake kallo ko ba haka ba shi yasa aka gabatar da li ghayri llahi bi musamman a cikin suratul an-nahl makkiya ce da kuma cikin suratul an'am wannan shine dalilin da yasa aka gabatar wallahu a'lam kamar yadda malamai suke faɗa ina fata an fahimce ni sai Allah ya ce wal munkhaniqatu da wadda ta shaqi kaga nan wadda aka shaqi mutane suke fassarawa a'a shi fi'ili la in khanaqa shine wanda ya shaƙe kansa domin khanaqa ya shaƙe in khanaqa wanda ya shaƙe kansa don haka ba wai ana nufin dabbar da aka shaƙe ta ba nan ana magana ne kan wadda ta shaƙe kanta domin abinda ake nufi da al-khanqu malamai suka ce shaddu wato saddu majarin nafasi bid-daqt ala al-halq shine inda iska yake biye na wucewa sai ya shaƙe iska bayyana sai kaga idanu sun fito to laraba sun kasance suna daure dabba ko ba ko mu muna daure dabba ko sai zaman to ta shaƙi wani lokaci ta laure kanta ta mutu to fil ghalib dan al'ada su ce wani lokaci su daure amma ba su kasance suna shaƙe ta badan ta mutu al'ada ce ta su yanka to sai Allah subhanahu wataala ce da wanda ta shaƙe kanta ko da shaƙe ta kun kai ta mutu haramun ne amma munkhaniqa al arabci tana nufin wanda ta shaƙe kanta da ya giya har ta mutu sai Allah subhanahu wataala ce wal mawquzatu al mawquzatu suka ce al madrubatu bi hajrin aw asan wanda aka buga da sanda ko da wani dutse au ghairiha ko ko wani su ya zaman to dai bugunta akai ba yanka ta akai ba san mutu malamai suka ce kuma da aka ce al mawquzatu an kawo ta ba ce al mawquzu ba in kun kadi ba tun daga al maitatu mace aka kawo ko ba haka ba al munkhaniqatu mace aka kawo al mawquzatu mace aka kawo al mutaraddiyatu mace aka kawo an natihatu mace aka kawo to ina namiji ko ba haka ba sai suka ce a'a nan ana nufin nan dabba ake nushi albahimatu
almaitatu dan kaka ce namiji shi ya halatta an gane ko dan haka almunkhaniqatu kina albahimatul munkhaniqa almawquzatu albahimatul mawquza almutaraddiyatu albahimatul mutaraddiya annatihatu albahimatu annatiha jinsi su ake kallo ba wai ana kallon namiji ba balle kace ah to na an kawo mata kenan maza sun halatta Allah ya ganar da mu to shi ne malamai suka ce almawquza almutaraddiyatu annatihatu almantuha nan fa'il ne bi ma'ana almaf'ul domin ana nufin wadda aka soke da kafo darbul haywani zil qarnain halwanun akhar wato dabba wadda tana da kafo ta soki yar uwarta to in ta mutu waɗannan dukkan su su ne waɗanda akwai illolin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta a ci su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma akala as-sab'u da abinda as-sab'u ya ci shine dabba alhaywanul muftaris dabba mai zuwa ta yi farauta ta ce wata shi ake ce ma wato as-sab'u wajen karatu na alqur'ani anan taliban ilimi sai an yi hattara dan waɗannan sura daga cikin matsalolin da muke fama da su shine wannan ba'un ku duba da kyau domma an rubuce kanta kina in zaka karantawa zaka ce wa ma akala sab'u to mu ko sai mu ce wa ma akala sab'u sukuni muke yi ko ba haka ba in zaka yi wukufi zaka ce wa ma akala sab'u sai kai abunga amma in ka ce wa ma akala sab'a kai mu bako sukuni wannan kuskure wannan kuma kuskure ina ganin ciki ɗan kadan ɗaya na gatsira duk wato dabba wadda take yin farauta da daginta inji malaman zauri sun kace masu dagi dabban da take zuwa ta ci wata to wannan shi ma haramun ne a ci sai Allah subhanahu wata'ala ce mi illa ma zakkaitum sai wadda aka yanka to illa ma zakkaitum sai wadda aka yanka kaga yankan yake zalun ne mutanen mu suna cewa illa ma zakkaitum ko ba haka ba zakkaitum da zayun tana nufin ba da zakka zakkaitum da zalun tana nufin yanka to kaga kaga Allah ya faɗi wata magana kai ko kaje ka faɗi wata magana daban tunda nan mu ba zan san zakka ne ake ba ana zan san yanka ne illa ma zakkaitum sai wanda aka ci ana danganta riwaya zuwa ga Imam Malik ce Imam Malik jamhur sun ta cewa illa ma zakkaitum sai wanda kuka wato kun iske shi yana shure-shure akwai sauran rayuwa kuka yanka sai ba Imam Malik aka ce ya ce illa ma zakkaitum sai wanda bai da matsala kuka zo kuka yanka ko ba haka ba wannan riwayar mashhuri ya ce amma wannan riwaya ba tabbatatta ba ce ina fata an fahimce ni dalili kuma Imam Malik rahimahullahu ta'ala ba haka ya faɗa ba wata rana an tambayi Imam Malik an gane ni ko Ibn al-Qasim yake cewa an tambayi Imam Malik وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إمام مالك من ذلك ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل daga cikin su akwai wadanda ake ci abubuwan da suka gabata akwai wadanda ba a ci kenan kaga ashe cewa dukkan su Imam Malik ya ce a sai dai wanda tun asalin ta tana da lafiya wannan ba gaskiya bane sannan kuma Imam Ashhab yayi riwaya daga Imam Malik yake cewa an tambayi Imam Malik wato kan as-sab'u ya'du 'ala al-kabshi fayadqu dhahrahu wato dabba wanda take mai farauta ta zo ta kai hari ga rago sai ta fasa dhahrahu bayan sa ko cikin sa atara an tuzka shin kana ganin cewa ya halatta a yanka a ci qabla an yamut kafin yamutu fayu'kal sai a ci qala sai Imam Malik yace kaji riwaya daga Imam Malik idza balagha as-sahara idan raunin da wannan dabba ta yi ma yar uwarta in ya kai as-sahara as-sahar nan ba ana nuhin lokacin sahur ba na as-sahar ana nuhin ar-ri'a shine wato abin da ake ce ma huhu ko ba haka ba to Imam Malik yace nan fala ara an yu'kal ni ba na ganin a ci anan wa in kana inma asaba atrafahu tana yi wa sassan jikinsa ne ya samu yayi ma rauni amma bai mutu ba fala ara bi zalika ba'sa ba na ganin akwai matsala akan wannan Ustadu Dr. Hamid bin Muhammad ya hada dukkan riwayoyin da an kai na Imam Malik don Imam Malik har ya mutu bai rubuta tafsiri ba amma an yi mai tambayoyi kan ayoyi sai wani Ustadu Dr. ya hada su yace tafsiru Imam Malik kamar yadda Ibn Taymiyyah har ya koma ga Allah bai rubuta tafsiri ba amma wani malami Dr. Sa'id bin Umar Gharama ya hada riwayoyin da an kai ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sai ya sanya musu da al-bayan li tafsiri ayatul Qur'an an tambaye shi kan aya kaza ya bada amsa an tambaye shi kan aya kaza sai aka hada su kamar tafsirin sa ne to dan haka yana da kyau ka koma cikin littafi ka ga riwaya ta Imam Malik karara cewa Imam Malik ya ce ba a yanka sai wanda aka iske da ranta ba ta da rauni wannan ba gaskiya bane mun fahimci wannan da kyau to wa ma akala sabu illa ma zakkaitum kuma ko ba wannan riwaya ta Imam Malik ba illa ma zakkaitum nan sai kai amfani da abinda wato abubuwan da Allah ya ambata kuna gane ni kala kala ne shi haramun kala biyu ne a asali akwai muharramun li zatihi akwai muharramun li aridi abinda shi zatin shi haram ne akwai abinda wani abu ne gitto sai aka haramta shi to dan haka nan illa ma zakaitum bai koma zuwa ga duk abinda ya gabata dole sai mun cire saura amma ya za mu yi mu gane bari mu dauko aya tiryan tiryan ko da za ta ci muna lokaci da Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu abinda ya mutu ko ba haka ba to nan kaga illa tana iya koma zuwa ga yanka waddamu da jini ana yanka jini kaga sai mun fidda shi walahmul khinziri da cin nama alade in an yanka alade za a ci muharramun li zatihi shi babu zancan ma illa ma zakaitu kuna ganewa wama uhilla li ghairi llahi bihi shi wannan saboda yanka ne wal munkhaliqatu wal mawqudatu wan natihatu wadanga dukkan su ana zancan yanka wama akala sabu illa ma zakaitu kenan sai ka gane cewa akwai wadanda su zancan yanka bai ma ko ta so gare su ba domin mu fahimci wannan da kyau kan wani yazo yi wasa da hankalin mu bisa ga illa kin nan saboda istisna'i ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma zubiha ala nusubi da abinda aka yanka akan dutsi sun ka ce jam'u nisab wa hiya al-asnam in ji mai jalalaini nisab dutsi ne amma waɗansu malamai suka ce a'a shi an-nasabu an gane ni wato dutsi ne wanda ba a yi taswirin sa ba amma an-nusabu shine dutsi wanda an kai masura irin ta dan adam ko ta wani alama wani dodo kamar da suke cewa dodo ko ta wata dabba an gane ko to duk abin da aka yanka waɗansu malamai suka ce wurin gumki waɗansu malamai suka ce a'a da sun zamanto suna da duwatsu na ibada waɗanda suke yanka a gare su ko da suna da sura ko da ba su da sura to duk abin da aka yanka haramun ne kaga nan ko mu yanzu ɗan bori sai su yanka sai a kai mallan kafa baya a ce mallan kaka sai ce a'a ai halatta na babu matsala a yanka abu bisa ga haramun kuma akai ma ka ci dalibai ayyabin da suke so kenan mu yanzu ma akwai masu jira a yanka irin wannan su samu su kai cikin ciki saboda sun jima ba su jina ba Allah ya kyauta Allah ya haramta wannan wa ma zubiha ala nusubi Allah ya haramta abinda an ka yanka a wajen gumki ko dutsi wa an tastaqsimu bil azlam malamai suka ce al azlamu jam'i ne na zalamun ko ko jam'i ne na zulam kada ku nemi istaqsimu talabul qasami ko ba haka ba ku nemi sanin rabonku ko ku yi tata bil azlami da kibau to nan in kaddi bi al qasam yana iya daukar rantsuwa abinda aka girmamawa kenan ku nemi rantsuwa da kibau ko kuma ku nemi rabo da kibiya laraba sun kasance suna da kibau a da waɗansu malamai sun ce guda bakwai ne waɗansu malamai sun ce guda goma ne a bakin ka'aba an gane ko to in ana son a yi tata sai a zo da su sai a halba wanda ya ci sai a bashi waɗannan raƙuma sai Allah ya ce wa anta taqsimu bil azlam kakku ne mi rabo na tata wanda ake yi na dabba wanda aka yi tata a baka ka ci to mu ko yanzu gashi nan zancan a ce bisa ga tata an ka ce wani ya hison a yi tata ma a bashi rago shi tashi yanka yace ko ba haka nan bane sannan kuma neman sa'a ba a yin shi da waɗannan kibo waɗanda ake halbawa suka ce in suna da al'amari muhimmi in za a je wajen yaƙi sai a zo a ɗauko kibo guda uku suna nan wajen sadinul ka'aba wanda yake yana kula da Ka'aba wanda suke kula da Ka'aba kaga tun can da an kasance ana ci da addini sai ya zamanto sai a halba guda sai a sa mai if'al guda sai a sa mai la taf'al guda sai a sa mai ghuflun kaga if'al kenan an ce kai shine suka sa ma amarni rabbi la taf'al nahani rabbi ghuflun kenan ba a ci nasara ba sai an sake bugawa yanzu kuma ana yin shi kaga mutun ya zo da mota da suke ce ma haraiban ko ƴan kukawo ya je wajen wani kaso wanda yake yana cikin rame da walkishi buga kasa ya buga kasa ya ce mai hey akwai sa'a ko ko ce maka babu sa'a kana zamani kuma ka dauko kuɗi ka ba katon banza Allah subhanahu wataala ya shirye da mu Allah subhanahu wataala ya hana a nemi sa'a ta hanyar kibo ko a halba su ko abin da ya kama da haka ko ko a yi tata ko a zo da yaro in an halba sai a ce minkum da gare ku ne kidan ba abin ga ba kawo muku shi akai ba in kuma min gairi kuma ya fito sai a ce wannan shege ne kawo mu shi an kai ko mulsaq ne to duk Allah subhanahu wataala ya hana wannan Allah subhanahu wataala ya hana wannan malaman tafsiri suka ce da yace wa an tastaqsimu bil azlami, bai ce wa an tastaqsimu ilal azlami ba, ko wa mastasqastum alayhi bil azlam, saboda ya nuna maka dukkan ku ne irin rabo da neman sa'a umum ne. Amma inda ya ce ila, da sai zaman to sai wanda aka je wajen waɗancan. Amma da an yace wa an tastaqsimu bil azlam, ko da naku ne a gida za ku yi amfani da su ya haramta. Allah ce zalikum, malaman zaure sun ka ce wancanen ku, kaga za ismul ishara ce, allamu lil bu'di kum damirul khitabi, zalikum wancan. Me yasa aka ce wancan kuma ga su yanzu suka wuce? Waɗansu malamai suka ce saboda an riga an wuce, abin da ya wuce ba zai dawo baya ba. Zalikum ko ko saboda abin ana son a mayar da hankalin ku zuwa ga abin. Zalikum waɗancan abubuwa da suka bata, fisqun fasikanci na. Kalima ta alfisqu tana nufin alkufru wani lokaci. An gane ni, domin neman sa'a akan wani abu ba Allah ba, ya zan kafirci wajen ba mutum ya nema ba wajen Allah ba. Amma cin abin da yake ba halas ba, in dai mutum ya san Allah ya haramta, sai ya zamanto haramun. To nan sai mu ce fiskun ya danganta daga halin wanda ya aikata. In mumini ne ya ce alade, sai mu ce haram, ko ba haka ba? Amma in mutumin da ya je ya kire sunan wani ne wanda ba sunan Allah ba, ya yanka da sunansa, ibada ce, sarafaha ila ghairillahi fa huwa kafir. Shi yasa kalimatul fisq nan zaka bata ma'ana hasbal ahwal. Allah ya gane da mu. Allah ya ce al yawma, daga yau, ya isa alladhina kafaru min dinikum, ko ba haka ba? Kafirai sun ɗebe tsammani daga addininku. Musulunci ya fi ƙarfin a ce akwai wata fisonsu mondial wadda za ta murƙushe addini, wallahi babu ta. Babu ta, Allah bai yi ta ba. Dama can cikin Baƙara sai da ya gaya muna, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarzukum an dinikum in istata'uko. To Allah ya ce a'a, ba in istata'un nan sharadin ya tabbata, al yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum. Daga yau kar ku ji tsoron cewa akwai wanda zai iya murƙushe addini, sai dai ka ji tsoron wanda zai iya kautar da kai daga addininka. Domin Allah ya ce min dinikum ba minkum ba, kai kana iya karkacewa ka halaka, amma shi addinin babu wanda ya karkatar da shi. Sai mun fahimci wannan da kyau. Al yawma, daga yau, waɗansu malaman tafsiri suka ce fathu Makka, kamar riwaya da aka yi daga Imam Tabari, daga Mujahid, da Imam Al-Qurtubi, wanda aka riwayo daga Imam Dhahhak. Amma zance mafi inganci al yawma, riwaya wadda Imam Al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito, shine cewa wato rana Arfa ne. An gane ni, rana Arfa ne. Allah ya ce al yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum. Tariq ibn Shahab yake cewa an yi riwaya daga sayyidina Umar radiyallahu an, anna al yahuda qalu li Umar, yahudawa sun ce masa sayyidina Umar, innakum taqrauna aya, kuna karanta wata aya, law unzilat fina, da mu ne aka saukar ma da wannan aya, lattakhadna dhalika al-yawma ida, da mun riki wannan yinin idi. Fa qala Umar, sai Umar ya tambaye su, wace aya ce? Sai suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sai sayyidina Umar ya ce inni la a'lamu haythu unzilat, ni na san a ina ne aka sabkar da ita, wa ayyu yawmin nazalat, sannan kuma wane yini ne Allah ya sabkar da ita, wa aina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haythu unzilat, na san inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake lokacin da an sabkar da ita. Yace unzilat bi arafa, an sabkar da ita a arafa, wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waqifun bi arafa, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsaye a arafa. Ma'ana raddi ne, babu idi a musulunci wanda yana daga cikin idi na musulmi shine idin arafa. Don haka zancen ku kawo muna bid'a a cikin addini mu bai mako taso ba. Malamai suka ce kuma ranar Juma'a. An gane ni, kuma bayan sabkar wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kwana 81 ya bar duniya. Shikenan akmaltu lakum dinakum, dama muhimmat ta kare. An turo shi ya isar da sako, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ya isar da sako akmaltu lakum dinakum. Allah ya shaida ya isar da sakon, dan nan magana ta kare, babu wani aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi. Mai aiki yayi, wanda bai aiki ya bari. Allah subhanahu wa ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addini, ya cika, baya bukata kari, ko ba haka ba? Wa atmamtu alaykum ni'mati, na cika muku ni'imata, ni'imata riga ta cika tunda addini ya kare. Babu ni'imar da ta kai addini, babu annabin da Allah ya halitta zo iske lokacin jirgi da mota da kaza, balle haka sa tsammanin jirgi wata tsiya ce ko wani abu. Babu annabin da ya shiga jirgi, babu annabin da ya hau mota, babu annabin da ya amfani da salula, saboda ba wata abu bace wajen Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نتكامك نعمتا. ابن الماجشون رحمه الله تعالى يكتوى سمعت مالكا يقول إمام مالك ينتوى أنغانني من ابتدع في الإسلام بدعة دوان دي يكركرو بدعة أتكي مسلمتي يراها حسنة إلى غني ونن بدعة نادكو زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ينا ذا ثم أنزع الله صلى الله عليه وسلم بإسد ساق أبيات أمانة لأن الله تعالى يقول دان الله ينتوى اليوم أكملت لكم دينكم أيونا أتكامكو الدينكم وذي إسد ساق عن النبي to kai ku kace akwai abin da ya saura wannan bid'a ce mai kyau ya kamata mu karata fa ma lam yakun yawma idhin dina duk abin da ba addini bane zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakunu al-yawma dinan ayo bai zama addini ko ba haka ba to kenan ku saurara ku ji wajen al-yawma kinnan da aka samu sabani da sun kace al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum wadansu malaman da suka ce yawmu fathu makka ne saboda sun kalli cewa daga rannan makka ta zamanto karkashin musulunci ta hita daga daula ta mushrikanci ta koma zuwa ga daula ta musulunci ta shiga daga daula ta kafirci zuwa ga daula ta musulunci to al-yawma akmaltu lakum dinakum sai suka mayar da shi zuwa ga wato rana arfa amma in muka dauki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-yawma isal ladina kafaru min dinikum ko ba haka ba sai zamanto da al-yawma na farko da al-yawma na biyu duka rana guda ce amma in muka dauki al-yawma wancan na farko al-yawma isal ladina kafaru min dinikum an gane ni ya koma ranar fathu makka al-yawma akmal al-yawma isal ladina kafaru min dinikum fala takhshum wahshun al-yawma akmaltu lakum dinakum aka ce dinakum in mun dauki wata riwaya da take dha'ifi ya ce bata inganta ba ma'ana akwai sabani cewa akmaltu lakum dinakum kina an cika muku addinin ku ana nuhin aikin hajirku na musulunci sun cika wa atmamtu alaikum ni'mati an cika muku ni'ima saboda an ba ku karfi makka ta koma kafitan ta musulunci amma zance mafi inganci rana arfa ake nufin an cika addini addini ya cika babu kari babu rage Allah subhanahu wa ta'ala yace wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakumul islam dina kuma na amince muku cewa addinin musulunci shine addini babu wani addini in ba addinin musulunci ba kai wannan aya akwai su rabba ne kuma kaga ya fara nuna mini lokaci bari mu karasa in yaso sati mai zuwa sai mu dauka daga inda muka tsaya faman itturra duk wanda ya tilastu ko ba haka ba kenan faman ittaratu alhajatu wanda ya matsu fi makhmasatin a cikin yunwa yunwa ta matse shi ko ba haka ba غير متجانف للإثم ba yana mai karkata zuwa ga zubi ba ya kirkiro maka san lalura saboda kun san yanzu duk wanda ya tashi maka ne fata sai ya ce ai lalura ce kamar lalura dai kowa Allah subhanahu wataala bai san irin lalurar da ya kamata mutane sauki akan ta ba in ka tai ka aikata abin da kake so da sunan lalura to kowa ma yana iya kirkira ya ce yana da lalura dan haka ai hattara غير متجانف للإثم ba mai karkata zuwa ga zunubi ba dan ya saman maka shi mafita to fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne dan haka kun ga akwai dan so rabba yadi kadan amma lokaci ya muna halinsa insha Allahu ta'ala sati mai zuwa zamu kai karshen wannan bayanin abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh